Enter adda sun mamaye gidanku. Kuna cikin hatsari ko a lokacin da kuke boye karkashin katifar ku. Suna daga suka same ku kuma da bindigogi a hannunsu. Suka ba ku umarni kuma suka jagoranci motsinku na tsawon sa'o'i 10 masu zuwa. Har sai da suka isa wani wuri da ba ku sani ba. Za a tsare ku na tsawon kwanaki 40 masu zuwa a cikin mafi munin yanayi. Hatta cikin da ke barazana a jikinki bai sa 'yan ta'addan masu dauke da makamai sun tausaya miki ba. Barka da sauraron sabon shirin Birbishin Rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati a kan labaran waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle tare da ni Ruqayyah Sa'id. Wata mata mai shekaru 26 mai suna Maimuna Abubakar Imam da ta zauna tare da mijinta a Samaru da ke jihar Kaduna ta ba da labarin yadda aka yi garkuwa da ita. A cikin sanyin daren a watan Janairun shekarar 2023, Maimuna tana gida ita da mijinta da surukanta. Sai suka ji an buga musu kofa na tashin hankali. Suka fara fargaba ko an sake kawo hari gidansu ne. An taɓa yunƙurin kutsawa a baya, amma sun yi nasarar hana su. Sai zuwa wannan daren. Tsoro ya kama su yayin da 'yan ta'addan suka yi ta leƙe a gidan, inda suka ga Maimuna da surukanta guda biyu wajen maɓoyarsu a ƙarƙashin katifa. Sannan suka fara tafiya. Suna takawa sama da awa 5 suka isa wani ƙauye. Akwai babban bambanci tsakanin munanan abin da suka faru da kuma rayuwar yau da kullum da ke kewaye da su. Mutane sun kasance suna tafiya da ayyukan ranar su. Duk wanda ya gansu tabbas ya gane cewa wani abu ba daidai bane, amma basu damu ba. Tafiya ta ci gaba akan babura ta wurare masu tsauri da sanyi har sai da suka isa inda babu gine-gine ko mutane. Kwanaki ukun farko 'yan ta'addan sun bawa Maimuna da 'yan uwanta itacen girki da dumi-dumin su. Sannan babu sauran, suka fara zaluntar su.
Suna dukan mu da safe da rana da kuma yamma. Muna zaune a ƙarƙashin wata bishiya, ba abin da zamu rufe jikinmu a cikin wannan lokacin sanyi. Suka daina kawo itace. Alhamdulillahi ba wanda ya taɓa mu. Sun ce mana ba jikinmu suke so ba, amma sun duke mu. Yayi tsauri sosai, suka ce mana za su kashe mu.
Sai dai abin takaici shine 'yan ta'addan sun buƙaci a biya su kuɗin fansa naira miliyan 10 a lokacin da ake fama da taɓarɓarewar kuɗi a Najeriya. Iyalan Maimuna sun bincike kowane lungu da saƙo, sun yi shawarwari da 'yan ta'addan aka kai musu kuɗaɗen da suka iya tarawa, naira miliyan 1 ne kacal.
Lokacin da iyalina suka kawo kuɗin, 'yan ta'addan sun ce bai isa ba, kuma dole ne mu zaɓi 2 daga cikin mu uku wanda za su tafi. Ina da ciki kuma ina zub da jini. Don haka muka yanke shawarar zan tafi tare da ƙanwar da ita ma ba ta da lafiya. Amma da 'yan ta'addan suka zo, sai suka ba da umarni cewa ni in zauna. Sun ce idan suka riƙe ni a can, iyalina za su yi gaggawar kawo kuɗi.
Maimuna tana cikin tashin hankali, kuka take tana roƙo. Amma duk roƙon da ta yi ba su saurare ta ba. Kwanaki bayan an sako surukanta, danginta sun ƙara samun wasu kuɗaɗe daga ƙarshe kuma ta samu 'yanci. Maimuna ta tsorata da wannan mummunan abin da ya faru.
Wannan abu ne ta rayuwa da ba zan taɓa mantawa da ita ba, kuma ta shafe ni ta hanyoyi da yawa. Abubuwa da yawa sun faru, kuma ina jin raunin har yanzu. Ba na jin daɗi, ina ji kamar wataƙila na yi wani abu ne ba daidai ba, shi ya sa Allah yake azabtar da ni. Mugun tunani mai yawa ya zama tabo.
Maimuna ta je therapy, an kewaye ta da dangi mai kulawa da tallafi waɗanda suka taimaka mata wajen warkar da rauni. Amma ba kowane wanda aka azabtar ya sami damar yin amfani da irin wannan tsarin tallafi ba. A cikin shiri na gaba za mu kawo muku labarin Bilyaminu, wani mutum da aka yi garkuwa da shi a cikin matsinacin ƙuncin rayuwa. Taɓarɓarewar kuɗin ta shafi damarsa na tsira. Shin ko hakan yana nufin 'yancinsa? Za mu ba ku labari a kashi na gaba. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani kuna da labarin da za ku bada akan Birbishin Rikici, kada ku yi shakka, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin.